sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau 9 ga watan Maris na shekarar 2017. Da dumadumin ta mun samu labarin cewa gobe jama'a idan Allah ya kai mu shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai koma gida.
Bai ba mu abincin da zamu ci ba, Malam Nasiru ya Rufai bai ba mu aikin da zamu yi ba, wallahi tallahi na kasassun mu ba za su babbara a Kaduna ba, sai dai in za a soye su ko za a tsire su.
To, muna dauke da wannan rahoton na dokar da gwamnatin jihar Kaduna ta yi na haramta bara da talla da kuma sana'ar acaba akan titi. Shin me za ku ce game da wannan dokar? Abinda muke so mu ji daga gare ku kenan yau idan mun bude wayar mu. Sai a kira 1-202-205-6555. Kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga Sokoto, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau, ga cikakkun labaran. Yau Alhamis, mutumin da ya bude shafin kwarmatan yanar gizon nan Julian Assange ya zargi hukumar leken asirin Amurka da matukar gazawa bayan da cibiyarsa ta iya samun takardun da suka shafi kutse yayin gudanar da ayyukan hukumar ta CIA. Ya ce wannan rashin iya gudanar da aiki ne na tarihi a tara irin waɗannan bayanai a waje guda ba tare da an kula da su ba, in ji Assange a wani jawabi da ya yi da aka yayata kai tsaye. A farkon makon nan, WikiLeaks ya buga dubban shafunan abin da ya kira takardun sirri na hukumar CIA da ya fallasa irin kwarewar yin kutse da hukumar ta CIA take da shi. A wata kuri'a da aka kada kafin wayewar garin yau Alhamis, 'yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilai sun samu nasara a yunkurinsu na sokewa da kuma maye gurbin shirin kula da lafiya na tsohon shugaban Amurka Barack Obama a wani yanayi na ƙara samun rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan jam'iyyar. Bayan muhawara ta tsawon sa'o'i 18, kwamitin majalisar mai kula da hanyoyin tara kudaden shiga na gwamnatin tarayya ya soke tara haraji da aka sa kan mutanen da ba su iya samun inshora da aka tanadawa masu karamin karfi. Kura da aka kada, inda membobi 23 suka goyi baya, 16 kuma suka nuna kin amincewa bisa bambancin jam'iyya, tana da muhimmanci kasancewa ta soke bangaren dokar da 'yan jam'iyyar Republican suke matukar kin jini. Bayan sa'o'i da dama da kada kuri'ar, shugaban jam'iyyar Republican a majalisar dattijai Mitch McConnell ya ce 'yan majalisar suna buƙatar ganawa da ofishin kasafin kuɗaɗe domin tantance yadda zai shafi kuɗin da gwamnatin tarayya ke kashewa wajen gudanar da ayyukanta. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Zimbabwe ta cika shekaru 2 da ɓacewar ɗan gwagwarmayar nan Itai Zamara. ‘Yan gwagwarmaya da dangi sun taru a babban birnin ƙasar domin ƙara matsawa hukumomi lamba su gudanar da bincike kan sace shi da aka yi. Zamara ya yi ƙaurin suna wajen sukar gwamnatin shugaba Robert Mugabe, ya kuma rika shirya zanga-zanga adawa da gwamnati. An yi ganinsa na ƙarshe a shekara ta 2015 a lokacin da waɗansu mutane suka tura shi cikin wata mota da ake kyautata zaton jami'an farin kaya ne na hukumar leken asirin gwamnati. Zamara dai ya je yin aski ne a lokacin da aka sace shi a gaban idon mai yi masa askin da kuma waɗansu shaidu da suke tsaye a gefen hanya. Matar shi ta halarci wannan gangami da aka gudanar yau Alhamis. Jihar Hawaii ta zama jiha ta farko da ta shigar da ƙara domin ƙalubalantar sabuwar umarnin shugaban ƙasa Donald Trump, wanda ya zartar na hana ƙasashe 6 da galibi musulmi ne shiga Amurka. Lauyoyin jihar sun shigar da ƙarar ne jiya Laraba da yamma a kotun gwamnatin tarayya da ke Honolulu, inda suka bayyana cewa dokar za ta yi barazana ga al'ummar musulmi da yawon bude ido da kuma ɗalibai da suke shigowa daga ƙasashen ƙetare. Lauyan lardin Hawaii Do Chin ya bayyana cewa umarnin nuna wariya ce akan mutane bisa ga ƙasar da suka fito ko kuma addininsu. wani alkalin kotun gwamnatin tarayya zai saurari ƙarar ranar 15 ga watan Maris, kwana ɗaya kafin umurnin ya fara aiki. An cire ƙasar Iraki a sabuwar dokar da ta haɗa da ƙasashe shida waɗanda suke cikin jerin ƙasashen da shugaba Trump ya sa a umurnin na farko. Shugaban Amurka Donald Trump yana tunanin zabtar kuɗin da ake kashewa kan dogarawan mashigar teku da na cibiyar agazawa waɗanda suka fuskanci bala'o'i da kuma ɓangaren tsaron tashar jiragen sama domin ya sami kuɗaɗen gina ganuwa kan iyakar Amurka da ƙasar Mexico da kuma ɗaukar mataki kan baƙin haure. Trump ya yi alƙawalin yayin yaƙin neman zaɓe na gina ganuwa mai tsawon kilomita 3,200 da nufin daƙile kwararar baƙin haure daga ƙasar Mexico da kuma Amurka ta tsakiya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To da dumadumanta mun samu labarin cewa gobe Juma'a idan Allah ya kai mu shugaba Muhammadu Buhari zai koma gida Najeriya bayan da ya kwashe fiye da wata ɗaya yana jinya a birnin London. Abokin aiki na Muhammad Lalo ya tuntuɓi wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa da ke birnin tarayya Abuja don jin ƙarin bayani.
To ƙarin bayani dai shine sanarwa ce babban mai bashi shara akan mu'amala da manema labaru Femi Adesina ya aika wa manema labaru cewa shugaba Muhammadu Buhari ana sa ran yau da tsakiyar dare zai dawo Najeriya ta Kaduna bayan da ya share kwanaki kusan 50 yana hutu da kuma jinya ko duba lafiyarsa a Ingila. Inda ya ce hutun ya zo an ɗabi hutu na farko na kwana 10 daga ba aka ƙara neman wa'adi bisa ga shawarwarin da likitoci suka bada na cewar yana ɗan buƙatar a ƙara duba lafiyar shi a ƙara bincikawa kafin su ba shi izini ya dawo.
Wato Umar, na fahimce ka dai kamar za a iya cewa kenan likitocin sun gamsu da yanayin lafiyar shi ya zuwa yanzu.
To sanarwar dai bata ba da wani ƙarin bayani dangane da lafiyar shi ko rashin lafiyar ba. Abinda dai sanarwar ta ce shine zai dawo Najeriya yau da dare. To tunda ya daɗe kuma bai dawo ba har ya kai mamakon ya kwana 10 har ya kwana 50, ai kaga ana sa ran cewar samun sauƙin ne ya sanya likitocin ko kuma masu kula da shi suka gamsu cewa lokaci ya yi ya dawo gida Najeriya. Kuma shi yasa zai dawo. Amma wani ƙarin bayani dangane da sabanin haka ba mu ji ba kawo yanzu.
A gaida Mahmud Lalo da Umar Faruk Musa, yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kaduna inda gwamnatin jihar ta yi ƙarin haske akan haramta sana'ar acaɓa da tallace-tallace da bara akan titi a faɗin ƙasar, wato a faɗin jihar. Isa Lawal Ikara ya haɗo mana wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ce sanarwar da majalisar tsaro ta fitar na jaddada haramta barace-barace, tallace-tallace da acaɓa a jihar Kaduna an yi ne da nufin ganin an magance dukkanin wata barazana ta tsaro. Da yake ƙarin haske game da sanarwar majalisar tsaron akan haramta waɗannan sana'o'i guda uku a jihar Kaduna, mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Samuel Alwan ya ce haramta tallace-tallacen ya haɗa da dukkanin nau'o'in tallan da ake tun daga yara har zuwa manya.
Wannan fadoka ba sabuwar doka ba ce. Abu da ya sabuwa shi ne matsayin da gwamnati da kuma jami'an tsaro suka gabatar da cewa daga yanzu ya zama wajibi a yi biyayya a biyun wayannan dokan da kuma umarnin ka'in da na'in babu kama hannun yaro.
Akwai wani hukunci da aka keɓe za a yi ne ga waɗanda suka saba wannan doka?
Ai, kowane doka ko umarni tana da hukuncinta. Duk wanda aka same shi ya yi mata karan tsaye, ai, akwai abin da doka ta ayyana na.
An yi maganar masu yin acaɓa da masu bara da masu talla, amma da bara da tallan ana ta tambaya wacce irin bara kuma wani irin talla, saboda akwai masu gudu a titi, akwai kuma wasu waɗanda su kuma a baro da shauransu.
Duka wayannan rukunin da ka ambata duk su ne ba a yarda cikin garin Kaduna ko kuma sauran birane wanda suke cikin jiha, ƙananan yara ko manya su dinga gararan ba a tituna suna barace-barace ko suna tallace-tallace.
Sai dai kuma tuni mai magana da yawun ƙungiyar makafin jihar Kaduna Muktar Saleh Leko yana mai cewa ba za ta sa'u ba.
Bai ba mu abincin da za mu ci ba. Malam Nasiru ya Rufa'i bai ba mu aikin da za mu yi ba. Saboda haka ina so in tabbatar maka, ba mai yanda ya ce bai jin tsoro ɗin nan, wallahi, tallahi, wallahi tallahi na kasassunmu ba za su babbara a Kaduna ba, sai dai in za a soye su ko za a tsire su.
To ko na tanaji gwamnatin jihar Kaduna ta Malam Nasu Rufa'i ta yi wa waɗanda ke waɗannan sana'o'i da aka haramta? Wannan ce tambayar da na taɓa yi wa Malam Samuel Aruwan ɗin da ke magana da yawun gwamnan jihar Kaduna.
Tanadi na farko shi ne a kare rayukansu. Na biye da shi kuma batun ilimi da muke magana a kai, su wa za su ci gajiyar? Batun kiwon lafiya wadda muke magana da kuma batun tsaron, ai talakawa ne za su ci moriyar wannan abubuwan wadda muke magana. Wannan fa abin da ake yi ana yin shi ne saboda dalilai na tsaro.
To ko me samarin da ke tallace-tallacen bin motoci domin sai da kaya a gefen titi da kuma su sana'ar a caba za su ce game da wannan doka?
Suna Haruna.
Wace sana'a kake yi?
Daga cajin nan. Eh, gaskiya to mu yanzu an hana sana'ar nan, ba mu san abin da za a bamu ba. Dan ba a bamu komai ba, tun wancan karan ake cewa za a bada sana'a, za a bada sana'a, kuma ba a bar komai a nan ba. Ya cewa ake za a kore mu a wajen nan.
Abdulhadi.
Me kake cewa?
Dasta. Ra'ayina yana buƙatar cewa inda za a samu mana sana'a, kowa buƙatar shi ya bar titin nan, don ba daɗi mu ga mu muna tsalle-tsalle ga mu ga tayar mota.
Dilmadid. Kuma tsakani ga Allah, in aka hana ni wannan sana'a, za a iya fuskantar matsala, ban san abin da zan yi ba, da ita nake taimaka ma iyayena, saboda iyayena ba ƙarfi ne da su ba. Da wannan talle nake taimaka musu.
Ah, sunana Muhammad Sadiq, inda nake aika na a NDA Bosop ne na Express. Eh to ai wannan labari ba ta da dalili, ba ta da makama, saboda in aka ce an hana wannan express, mutane da yawa tanan suke cin abinci, wanda kashi 100 su suka jefa ƙura'an nan. Wayansu majority suna da aikin hannu, rashin jali da za su tsaya su yi shine sa suke yin express din.
Dama dai tun farkon zuwan wannan gwamnati ta yi yunkurin haramta tallace-tallace da barace-baracen da ake akan hanyoyin gwamnatin kafin abin ya yi sanyi. Sai kuma gashi a farkon wannan makon majalisar tsaron jihar Kaduna ta fito tana cewa dokar ta riga ta fara kan jiki kan karfi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, yau muna son mu ji daga gare ku, shin ya kuke ganin wannan dokar ta haramta yin bara da tallace-tallace da yin sana'a a caba akan titi? Sai a kira a bayyana ra'ayi, amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Kaji ya ji wa hanyar da ya fi ƙarfin yaro shi na garba ɗan su lema na mijin Amina baban sau da ɗan sau da baban sau ne mulkin mutum na ba.
Ba sarki ba a makarin ba
ba. Jitandara ɗan auli, jitandaran madoka gurmi.
Tare da mun layi batun ne. Yanzu ba na gaya
Allah ya jikan Alhaji Garba Tufa jikan dara dan auri dan garo mamuda amanar alimai dan gurmi a baban sa ne kai to
abun da na ga ya ma
jin ka dan sauda baban sa ne
idan mutun ya ce ba idan ya ce bai san Allah ba.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Mun samu kira na farko daga Yobe.
Daga Yobe. Hello.
Hello, da wa muke magana?
Hello. Kacan Lawaba ne daga Iswari.
To Mallam Abba, muna jin ka.
Gaskiya wannan dokan da gwamnatin.
To layin Mallam Kacan Lawaba dai ya goce, mun saki samun wani kiran daga Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da mai gane dan jara Karamo kuma Ungur jahar Yobe.
To muna jinka.
Wannan barace-baracen da za a hana da wannan tallace-tallacen, jihar Kaduna dai tana son ta nuna za ta kore baki ne. Kuma babu jiha da take son ta ci gaba ko al'umma ta ci gaba ba tare da baki sun zo wannan gurin ba.
Malam mai gana.
Gwamnatin jihar Kaduna ta duba wannan kudi.
Malam mai gana, layin ka ya goce, na so da na yi maka tambaya, ka ce baki ne ake son a kora, to baki ne kadai suke bara ko ku sana'a akan titi a jihar Kaduna? Amma yanzu dai bari mu je jihar Neja. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Neja?
suna magana da Alhaji Ahmad Yaro da Ali Jibin kula a sanar da kai.
To Alhaji Ahmad, muna jin ka.
To gaskiya abubuwan da yake faruwa ga wannan damuwoyi na gwamnati da ta gaba, gaskiya a wannan batun kan batun da suka adalci. Hello?
Muna jin ka Alhaji Ahmad.
Yawa, kamar yanzu misali a cikin mutumin da ya saba wani yana da mata ɗaya, wani yana da mata biyu da yara da sauran wanda suke ɗan tarasa neman abin da za su yi, kuma ba a nema musu abin da za su yi ba a nan a zo a ce ana koran su haka. Gaskiya jami'an nan gwamnati da sauran su da abin da suka kawo Najeriya suke muku.
To Alhaji Ahmad kenan, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Yawa, kuna magana da Yunusu Anadabi daga Jamhuri.
To muna jin ka.
Game da batun bara da Malam Nasiru Alfa'i, gaskiya muna ganin akwai ɗan matsala kanan gaskiya.
Kamar wace irin matsala kenan?
Akwai yadda ba sa iya ciyar da yaransu da matansu saboda rashi da suke da shi. To amma in gwamnati ta musu tanadi kafin a hana ɗan wasu mutane su tanadi, in kuma su tanadi ta shi ne wanda za su sami alternative wanda za su ga ana su yi ranar. To ne kana su yi ranar ya kamata, amma ba ya yi haka kai tsaye ba. Da fatan yi ranar ta su lafiya, in yi sama damu daga jama'a ya ce su.
To mun gode da ra'ayinka. Har yanzu mun sake samun wani kiran daga Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Hajiya Maryam Dauda, kina magana da Sama'il S Power, karamar hukumar Ganjuwa, kafin ma da yake jihar Bauchi.
To Malam Sama'il, muna jin ka.
To Hajiya Maryam Dauda, yau dai maudu'in da kuke yi shine akan gwamnan jihar Kaduna akan maganan almajiranci da tallace-tallace.
Hana bara da tallace-tallace da sana'a a caba akan titi.
To alhamdulillah, wannan gwamna gaskiya har ga Allah abin da yayin da ta wani sashin zamu ce yayi daidai, ta wani waje gaskiya akwai dan gyara.
Me yasa ka ce haka?
Shine kaman barace-baracen nan yana da kyau hana shi. Gaskiya mu ma muna goyon baya. Kaman abin da ya shafi tallace-tallace, kananun yara kan ya kamata hana musu, amma manya wanda suka mallaki hankalin kansu a basu su nemi abinci ba laifi bane.
To Malam Sama'ila kenan daga Bauchi, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Nasarawa?
Amin alaikum salam, Yarima Matawalle ne daga Awai, local government, Nasarawa state.
To Yarima, ya kake ganin dokar da gwamnatin jihar Kaduna ta fadda ko kuma take shirin aiwatarwa akan haramta yin bara akan titi da talla da yin acaba?
A gaskiya, saboda Allah, wallahi bai kamata ba. To sai mu zabe su da muka yi, amma wallahi duk gwamna, ba wai gwamnan Kaduna ma kaɗai ba, duk gwamnan na Nigeria, wallahi basu da kirki, basu taimaka ma talakawansu. Kuma a gaskiya, saboda Allah, su dawo daga baya, su yi tunani kuma cewan za su sadu da Allah.
To Malam Yarima daga Nasarawa kenan, mun gode da
ra'ayinka. A jihar Kaduna ko?
Muna magana ne daga malami daga Bauchi. Muna magana da waye daga Bauchi? Da wa muke magana daga Bauchi?
Abubakar ne daga ƙaramar hukumar kirki.
To Malam Abubakar, muna jin ka.
Yawa, bayanin da zai ce gaskiya wannan doka da shi gwamnan Kaduna ya ɗauka. To gaskiya ni a nawa abin nan tunayi, nawa shawara shine gaskiya ci gaban mu bai kai a hana wannan abun a yanzu a Najeriya ba tukun. So gaskiya akwai buƙatar sai lokaci sai ta sai damar mu ta kai ko kuma tattalin arzikin mu ya kai a ce mu talakawa mu da su dogaro da kai, ko kuma gwamnati ta taimaka musu da yanda za su dogaro da kansu kafin a hana wannan barace-baracen.
To Malam Abubakar daga Bauchi, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Maiduguri.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Da Alhaji Usman.
da Alhaji Usman Kadi bara bin doji.
To Alhaji Usman, muna jin ka.
To shi ana baran nan gaskiya yayi daidai. Domin bara yanzu ba wai zai maskini ba ne. Mutane da dama sun shiga baran nan.
Masu ƙarfi kenan.
Ana shi duka yayi daidai. Amma ya kamata a caba nan saboda samari su samu abin yi. Ya kamata gwamna ya taimaka ya bar su. Saboda ya zai hana sace-sace. Na gode muku.
To Alhaji Usman daga Maiduguri, mu ma mun gode. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Maryam Dauda, barka da dare. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Barka ka dai. Da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
To alhamdulillah, mu dai ƴan Kaduna mun ga wannan doka a yanda shi gwamnatin jihar Kaduna suka fito da shi. To kin san akwai da wasu idan aka fito da abu sai aka mata tsaya a duba shi kan shi al'amari. Yanzu idan muka dauka ƙananan ƴan kasuwa sun fi manya-manyan ƴan kasuwa a jihar Kaduna. Abin da ya kamata gaskiya gwamnatin jihar Kaduna ta tsaya ta duba wannan doka da ta fitar, domin su ƴan majalisa da suka zartar da wannan doka su ne matsalar take a kansu. Su yi tunanin cewa talakawa ba su da suka zartar. Hana bara bai yi ba. Wannan gidan kika zo Maryam Dauda, idan kika zo kaman kawo gidan gada a nan gurin, abin ta kike za ki gani nan gurin suke kwana. Duk wanda ke zuwa kawo ya sani, yana gano wannan barace-barace kaskanci ne da wulakantar da kai. Kaga mutumin da ya shika kuɗi amma ya zo yana magana, amma ƙananan ƴan kasuwa a hannun tallace-tallacen nan a titi gaskiya wannan bai.
To Alhaji Musa Ngaro, za ka gafarce mu, lokaci ya ɗaga mana hannu, za mu dakatar da kai a nan, kuma a nan za mu dakatar da ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta ci gaba da kasancewa a matsayinta na ƙasa ta bakwai a jadawalin mafifitan ƙasashe a ɓangaren ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka, kuma ta 41 a duniya a sabon jadawalin hukumar FIFA da ta fitar a yau. Najeriya da bata buga wasa ko ɗaya ba tun daga jadawalin da aka fitar na baya. To amma hakan bai shafi matsayin nata ba. Kasar Kamaru da ta lashe kofin nahiyar Afirka na bana, a yanzu ta koma ta uku a Afirka kuma ta 32 a duniya. A nahiyar ta Afirka dai kasar Masar ce ta farko, Senegal na binta, yayin da a matakin duniya kuma har yanzu kasar Argentina ce ta ɗaya, Brazil na binta, sa'annan sai Jamus da Chile da Belgium. Kasar Zambia da ke karɓar bakuncin gasar ƙwallon ƙafar matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 ta nahiyar Afirka ta sami kaiwa wasan ƙarshe ta gasar karon farko a tarihi, bayan da ta doke kasar Afirka ta Kudu a wasan kusa da na ƙarshe a birnin Lusaka a jiya Talata. Wasan dai yayi zafin gaske tare da kasashen biyu duk ba wanda ya zura ƙwallo har ƙarewar mintuna 90 na wasan, wanda ya sa aka shiga ƙarin lokaci, inda a cikinsa ne kasar ta Zambia ta sami jefa ƙwallon da ya bata nasara. Kasar ta Zambia za ta fafata ne a wasan ƙarshe na gasar da duk wanda ya yi nasara tsakanin Senegal da Guinea, da yanzu haka suke can suke fafatawa. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA, Gianni Infantino, ya ce fafutukar da kungiyar ƙwallon ƙafar Barcelona ta yi na waiwayin baya ta doke PSG a wasan matakin 16 na gasar zakarun Turai, ya bayyana matsayin ƙwallon ƙafa da irin mamakin ta a duniya. Bayan shan kashi da ci hudu da nema a hannun PSG a wasan farko a makon jiya, Barcelona ta yi waiwayin baya a jiya Talata a wasa na biyu, inda ta doke PSG din da ci 6-1, ta kuma sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar ta zakarun Turai. Barcelona dai ta kafa wani sabon tarihi ne na kasancewa kungiya ta farko da ta yi waiwayin baya bayan shan kashi da ci hudu da nema. To sai dai a yayin da magoya bayan kungiyar suka kwana suna tsallin murna, sakamakon wasan ya janyo ra'ayoyi mabambanta tsakanin masoya ƙwallon ƙafa da ma masu hannu a lamarin, daga cikinsu ko har da mai horar da 'yan wasan PSG ɗin Unai Emery, wanda ya zargi alƙalin wasa Dennis Aitken da yi musu zagon ƙasa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma sai sanarwa daga ofishin gwamnatin Amurka. A ƙarƙashin shirin ba da tukuici da tabbatar da adalci na ma'aikatan harkokin wajen Amurka, ta ware $5 million da za ta ba da tukuici ga wanda zai kawo labari da zai kai ga gurfanar da ɗan ta'addan ISIL mai suna Tirad Al-Jarba, da aka fi sani da suna Abu Muhammad Al-Shimali, gaban doka. Al-Shimali dan asalin Saudiya ne da aka haife shi a ƙasar Iraki a shekara 1979. Ya shiga kungiyar ta ISIL tun cikin shekarar 2005 lokacin da aka san kungiya a Iraki da suna Al-Qaeda. Yanzu shine shugaban kwamitin shige da fice da kuma kayan aiki na ISIL. Sannan kuma shine ke shirya zirga-zirgar mayakan ƴan ta'addan daga kasashen ƙetare kamar Gaziantep da Turkiya zuwa iyakar Jarablus na ƙasar Siriya. Al-Shimali da kwamitin sa na shige da fice da kayan aiki na ISIL suna shirya harkokin fasakauri kamar aika kuɗi da jigilan kayan aiki zuwa Siriya da Iraki daga Turai da Afirka ta Arewa da kuma yankin Larabawa. A cikin shekarar 2014, Al-Shimali ya shirya zirga-zirgar masu niyyar shiga kungiyar ta ISIL daga Australia da nahiyar Turai da Gabas ta Tsakiya zuwa Siriya, kuma shine ke gudanar da cibiyar daukan sababbin mayakan kungiyar dake Azaz a Siriya. A cikin watan Satumban 2015, ma'aikatar Bitar Malin Amurka ta dora Al-Shimali a cikin jerin sunaye na musamman da suke ayyuka a madadin kungiyar ta ISIL. A wannan rana kuma, kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ta dora takunkumi a kansa da ya hana masa zirga-zirga, kuma aka tsare kadarorinsa da haramta masa riƙe makami. Tun lokacin da aka kafa shirin bada tukuici da tabbatar da adalci a shekarar 1984, shirin da ke ƙarƙashin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya biya dala miliyan 125 ga mutane sama da 80 da suka bada bayanai da suka taimaka wurin gurfanar da ƴan ta'adda gaban doka da hana yaduwar ayyukan ta'addanci a fadin duniya. Idan wani na da labari akan Abu Muhammad Al-Shimali, sai ya tuntubi ofishin shirin bada tukuicin ta shafinsa na yanar gizo rewardsforjustice.net, a email kuma info@rewardsforjustice.net ko kuma ta wayar tarho 1-800-777-3927 ko kuma aika ta wannan akwatin Washington DC 205-200-3 USA. Za a rike duk bayanai a cikin sirri. Sanarwa kenan daga ofishin gwamnatin Amurka.
Mun gode Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Yau mutumin da ya bude shafin kwarmatan yanar gizon nan Julian Assange ya zargi hukumar leken asirin Amurka da matukar gazawa bayan da cibiyarsa ta iya samun takardun da suka shafi kutse yayin gudanar da ayyukan hukumar ta CIA. Ya ce wannan rashin iya gudanar da aiki ne na tarihi a tara irin waɗannan bayanai a waje guda ba tare da an ɗauki matakan tabbatar da kare su ba. Assange ya bayyana haka ne a wani jawabi da aka yayata kai tsaye a farkon makon nan. WikiLeaks ya buga dubban shafunan abin da ya kira takardun sirri na hukumar leken asirin Amurka da ya fallasa irin kwarewar da iya kutse da hukumar ta CIA take da shi. A wata kuri'a da aka kada kafin wayewar garin yau Alhamis, 'yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilai sun samu nasara yunkurinsu na sokewa da kuma maye gurbin shirin kula da lafiya na tsohon shugaban Amurka Barack Obama a wani yanayi na ƙara samun rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan jam'iyyar. Bayan muhawara ta tsawon sa'o'i 18, kwamitin majalisar mai kula da hanyoyin tara kudaden shiga na gwamnatin tarayya ya soke tare haraji da aka sa kan mutanen da ba su da inshora da aka tanada domin marasa ƙarfi. Kura da aka kada inda membobi 23 suka goyi baya.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Dan, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.